بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابير قوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبودا جتريبودو لأربعين دقو وان دايا دي دي دا شاشد قوات إبريل شكرا تدبو بيو دا عشرين دا ديو ميلادية muna cikin tafsiri na suratul Isra'i yau zamu tashi aya ta 110 qul billahi
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim qul ur'u allaha aw ur'u rahman أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
شوف كابومو مبارك فسرى شيء مبارك يوم البياني عندنا شيء إن شاء الله وغامو تشغل دائما يوم البياني أيوة كنا dangane da abin da yake da alaka da wato labewa da mazhaba da kuma labewa da fiqhu domin a kore hadisai ingantattu da yawa daga cikin mutane sukan yi da'awan mazhabanci amma ba wai dan sun yarda da mazhabancin ba fa asali ba su yarda da mazhaban ba amma kuma ta hanyar mazhaban ne za su cimma burinsu ana samun wannan an gane ku asalin wanda suka yarda da mazhaban daban akwai kuma wanda suke amfani da mazhaba ya zama to makami domin su cimma burin su na rusa addinin musulunci su cimma burin su na rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya fito haka nan kawai gaba gadi yace hadisan manzon Allah ƙarya ne idan mutum ya fito gaba gadi yace duk sihahu sitta wanda ahlus sunna suka yarda da su a matsayin hadisai ƙarya ne bola ne kuna ganin za a saurare shi kuna ganin ba zai janyo fitina ba amma idan yana so al'amari ya zama to mai sauki shine farko yayi da awan sunna sannan yayi da awan cewa shi yazo ne kare malaman fiqh yayi da awan yazo ne kare malaman mazhaba daga yayi wannan da awa to duk kashin da ya faso ya yaba za a saurare shi saboda su mutane suna neman wanda zai cece su ne daga faɗa misali saboda haka ya kamata ƴan uwa su san bambanci tsakanin a mutumin da yana yin mazhaba da wanda ya rabe da mazhaba zan yi ƙarin bayani akan wannan to kamar yadda na faɗa jiya na ce mazhaba fa makaranta ne musulunci ya riga mazhaba shi ya sanya in ka ce mazhaba ba makaranta ba ne sai mu ce ma sahabban manzon Allah suna mazhaban hanafiya ne ko mazhaban malikiya ko mazhaban shafi'iya ko mazhaban me wani mazhaba abubakar yake kaga kenan abubakar ya yi addini kafin a samu mazhaba din ko sannan irin su umar dan abdulaziz tabi'ai ne su irin su katada irin su shu'ba irin su sa'idu bin jubair wa'annan mutane wani mazhaba suke sai mu ce wa'annan mutane sun haifi mazhaba na ba san gane wannan to kaga irin wa'annan mutane gabaki daya wato ba su yi mazhaba ba amma sun yi musulunci to da wannan muka san cewa kenan ana iya yin musulunci ba tare da mazhaba ba na ba san gane ana iya yin musulunci ba tare da me ba mazhaba in ka ce dole sai mazhaba sai mu ce to waɗanda suka rayu kafin mazhaban menene addinin su an gane wannan go to sannan irin su Imam al-Bukhari da ire-iren su menene mazhaban su shin ka yadda addini suke ko kafire ne su eh so da haka idan ka ce haka sai mu ce ma to kafin a samu mazhaba ana yin musulunci eh ana musulunci wannan musulunci an yarda da shi eh to idan kuma aka zo aka rike mazhaba ana fada da musuluncin fa yaya kenan haka akwai matsala to ko sannan kuma ya kamata mu sani jama'a kowane fanni na addini da muke gani din nan kowane fanni akwai fannin sa akwai malaman sa tauhidi akwai malaman tauhidi idan ana so a yi bincike kan tauhidi su ake tambaya sannan hadisi akwai malaman hadisi wanda za su gaya ma wannan hadisi ya inganta wannan hadisi bai inganta ba wannan hadisi ana aiki da shi wannan hadisi ba a aiki da shi akwai malaman wanda ƙwararru ne akan wannan fanni duniya ta san da su sannan akwai malaman fiqh wanda su ma ƙwararru ne akan fannin fiqh duniya ta san da su akan wannan fanni idan ana so a yi tambaya game da matsala ta fiqh za a tambaye su akwai malamai na lugha malaman nahwu malaman sarfu malaman balaga malaman kaza duk akwai su gaba daya akwai malaman tarihi wanda suke tace tarihi mai kyau daga mara kyau to a cikin abin da nake so nuna mana kowane fanni na addini akwai me akwai malaman sa shine Allah ta'ala yake nuna mana cikin alqur'ani fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi idan kun kasance ku ba ku sani ba yana kowane fanni akwai ma abota ilimi a kansa in kana so kai addini kowane fanni aka tabo tambayi ma abota ilimi akan wannan fanni anan shine kai adalci kenan ga wannan fannin an gane in ana maganar hadisi kai ka karanci usulul fiqh ba malamin hadisi bane kai kace to babu abin da zan ce bari a tambayi muhaddis ya gaya mana hadisin nan sahihi ne ko da'ifi ko mawdu'i ko munkar ko kaza to amma shin kai adalci ka karanci usulul fiqh ka zo kana inganta hadisi kana zafawa akwai adalci a ciki idan ya zama to ga fannin da ka karanta fannin ma ba wai ka goge sosai bane sai ka zo ka dauko fannin ma da ba karanta ba ka zo kana yanke hukunci akan shi kamar ni yanzu da na karanci fage na addini daidai gurgudu sai na zo na dauko wuka na ce ku zo a muku tiyata kyauta nace duk wanda ya zo masallacin malam ba ko yana da matsala na tiyata ko appendix ne ko mace mai ciki ne ko wane ne ko misalin wani mutum ne wanda yake bukata a yi masa operation a cire wani abu yazo zan mai shin idan nayi wannan tiyata din ko da an dace nayi adalci ba fage na bane sai nayi tiyata sai aka dace kuma ba abin da ya faru to a ka'ida malamai sun ce in ba fagen ka bane ko kai an dace kai laifi saboda ya kamata ne wanda ya san wannan fagen shi ya kamata kuma duk mutumin da ba fagen shi bane sai ya zo yayi abu sai ya kashe mutum ko kuma ya illanta ba shi da uzuri ya ce to ai yayi kokari ne wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bihi wa law raddu ila ar-rasul wa ila ul al-amr minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum idan al-amri yazo musu na aminci da kuma tsoro sai su yi gaggawan yadawa maimakon su dauki al'amarin a kai zuwa ga wanda ya dace wa law raddu ila ar-rasul da sun mayar da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ila ul al-amr minhum ko kuma su mayar da shi zuwa ga ƙwararru a wannan fanni la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da wa'annan wanda suke istinbati daga cikin su da sun san shi da ƙwararru wanda fannin su ne da sun san shi ina ba san gane mun karanta wani hadisi wanda wani bawan Allah aka biya shi sai wani bawan Allah aka yi mishi rotsi rotsin nan ya shiga kwakwalwa to lokacin nan sai janaba ya kama shi sai ke tambaya janaba ya kama ni gashi kuma ina so in yi sallah shin dole ne sai na yi wankan janabar nan na sa ruwa a kaina ko kuma a'a sai tambayi wani bawan Allah wanda ya dangara shi wajen ilimi amma ba malami bane sai wannan bawan Allah ya ce dole sai ka yi wanka baka da uzuri sai wannan bawan Allah sai ya zuba ruwa a kan shi yana zuba ruwa sai ya mutu bayan an dawo sai aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ji haushi saboda man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib duk wanda yayi magana cikin fannin da ba nashi ba zai zo da abin mamaki zai zo da barna to nan take manzo Allah ya fushi manzo Allah yake cewa qataluhu qatalahumullah halla sa'alu idza lam ya'rifu kiti suka kashe shi kuma Allah ya kashe su me yasa ba su yi tambaya ba in ba su sani ba ai ya kamata in ba su sani ba su tambi na gaba da su inna ma shifa'ul i as-su'al abin da yake wato waraka na gajiyawa shine tambaya saboda haka ashe idan mutum ya zo ya bada fatawa ba malamin hadisi bane shi ya zo yana da'afa hadisi to ya zama to dan ta'adda saboda ya shiga fannin da ba nashi ba misali da sunan addini an gane wannan ko saboda haka a kowanne fanni yana da malamansa malaman hadisi su ne suke tabbatar da inganci ko raunin hadisi sannan kuma na uku Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani sannan bayan su akwai sauran sittu sihahin irin su Ibn Majah irin su Abu Dawuda irin su Tirmidhi da sauransu na ba san gane wannan to wayannan littattafan hadisi da ake kira sai hagu sitta to wayannan wanda wasu malamai bayan Bukhari da Muslim ana kira wasu daga cikin sunan to wayannan ahlus sunna wanda suka yarda da hadisan annabi sun yarda cewa wayannan littattafai su ne littattafai yardaddu a wajen su kuma suna lissafa duk mutumin da yake kore su ko yana musu izgili ko yana bata su suna lissafa shi a matsayin dan bid'a ne ba sa lissafa shi daga cikin su ana gane ahlus sunna ne da mutunta hadisan manzon Allah yawa idan kaga mutum yana da'awan ahlus sunna ko da kaga ya burge mu ko da kaga shi da rawani ko da kaga shi a masallatan ahlus sunna amma ka ganshi yana wasa da hadisan manzon Allah yana fadin abin da ya ga dama yana kiran hadisai bola ko yana cewa a zubar da su a kwandon shara ko yana cewa kaza to irin wannan ba fa ahlus sunna bane shi ko da yana da'awan sunna wannan shine abin da ya kamata a sani an gane wannan ko saboda haka Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littafai bayan Alkur'ani haka nan ubanmu kakanmu ya yawaita maimaita wannan idan yana karatu malamin kuma Allah ya ji kansa duka ce karatun hadisi da aiki da shi su ne zama lafiya ga al'umma an gane wannan ko kuma yana nuna cewa rashin yin aiki da hadisi yana janyo fitina ga al'umma sai kawo ayan nan fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan da suke saba ma umurnin sa yi taka dan tsakar fitina ya same su suke saba ma umurnin wa suke saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan su yi taka dan tsakar fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radadi ya same su an gane wannan hayi saboda haka a alaman kana dan bid'a mai kin sunna shine sukan wayannan hadisai mai ra'ayin kore hadisai a tabbatar da mazhaba wayan a cine aka kore kare a gindin dunya wani zai ce ma yana son mazhaba amma zai ga yana kore hadisai a wayau ne ya rike mazhaban ne dan ya cimma wani buri na shi an gane wannan ko asalin shi yana da aqidan zanadiqa ne ko yana da aqidan mutazilawa ko yana da aqidan yan qur'ani zalla qur'aniyun amma idan ya fito yace ni dan qur'ani zalla ne ba ku saurare shi ba amma yace ni ahlus sunna ne sai ta kare ta hadisi yana ma hadisi dauke da daya yana dauke da daya nan gaba sai kaga inda yan qur'aniyun suka tsaya nan zai tsaya ina ba san gane wannan saboda haka da zai fito yace ni dan qur'aniyun ne da zaran ya fara nasiha za ku jira ku manta da shi amma yace shi ahlus sunna ne ko yace yana kariya ne ga mazhaba to anan ne sai kaga kowa ya saurare shi an gane baka asalin mai wannan ra'ayi na kore hadisi a ko ina yake yana kokari ya tabbatar da mazhaba wayau ne wallahi bai yarda da mazhaban ba inda ya yarda da mazhaban ba zai kore hadisi ba duk wanda ya yarda da mazhaba da gaske ba zai kore hadisi ba an gane wato idan har mutum yace ya yarda da mazhaba sai kore hadisi to idan hadisai suka koru to mazhaban da bai aka gina shi a gane misali mutum ne yake ya yarda da musulunci amma bai yarda da Qur'ani da hadisi ba to in an kore Qur'ani da hadisi ai musuluncin mu gani zai yi to idan mutum yace ban yadda da hadisi ba Bukhari da Muslim da Tirmidhi da waye bola ne misali amma na yadda da mazhaba to mazhaban akan me yake gina shi to kaga idan ya samu nasarar kore hadisi mazhaban ma kawai da baki za a hure shi ina fatan gane wannan wato yayi wani wayo ne a kore hadisin Annabi saboda mazhaba cikin sauki ba sai ma yayi magana ba cikin sauki mutanen da yake wa aiki za su ce to ai tunda ma hadisi ba hujja bane ra'ayi malami ne ma hujja ai shikenan ya tafi an gane wannan ko so laka wannan ba karamin aiki bane ga Yahudawa kore hadisi tun mutum da ga yana fada da Bukhari ko yana fada da Muslim ko yana fada da Tirmidhi ko yana fada da Abu Dauda wallahi yana aiki ga Yahudawa ne ba yana yin aiki na musulunci bane an gane wannan ko so laka kamar misali mu dauki Shi'a a matsayin kyakkyawan misali ƴan Shi'a suna cewa suna son manzon Allah amma ba ruwansa da sahabban manzon Allah kaga wanda ta gane wanda to ai wayannan mutane sun yarda da manzon Allah la a'a sun yi haka ne duk sakon da manzon Allah ya zo yana hannun waye sahabbai manzon Allah da ya karantar da musulunci gaba ɗaya sahabbai sune masu daukan wannan sako da ya azzada zuwa ga al'umma to Shi'a suna so su sassake manzon Allah suna so su soke shi amma in suka yi za a gane to hanya mafi sauki da za su soke wa soke manzon Allah shine su sassake sahabbansa tunda sahabbai sune abokansa abokansa sune dalibansa wanda zai karantar yace su isar da wannan sako zuwa ga al'umma yanzu idan aka samu nasara sai aka kore wayannan sahabbai yanzu yaya zamu yi mu isar da ya zamu yi mu fahimci sakon manzon Allah Abubakar ya kafirta Umar Usman Ali da Usman waye Talha waye duk sauran sahabbai sun yi ridda yaya zamu yi mu samu sakon da musulunci ya dauko kaga ba za a yi ba dan Allah ya riga ya gaya mana cewa huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya taimake ka da nasaransa kuma ya taimake ka da wa da mu'minai wayannan sahabbai sune mu'minai wanda Allah ya taimaki manzon Allah da su dan su taimaka masa wajen yada addini to sai wani mutum ya ce wayannan mutane sun yi ridda to idan ka yarda sun yi ridda su suka rubuta alqur'ani da muke karantawa idan ka yarda sun yi ridda wayannan hadisai daga wajensu aka ci to da su ne daliban manzon Allah da suka zauna tare da shi shekara 20 da kaza to idan sun yi ridda sakon da suka zo da shi yaya gaskiyar maganar nasu za a yi aiki da shi idan sun zama to ba amintattu ba qur'ani ma ba amintacce bane hadisai ba amintattu bane wannan shine babban aikin da Shi'a suke yi Shi'a suna so su kore qur'ani ne gaba daya su kore sakon da manzon Allah ya zo da shi amma in suka fito fili za a gano ko zuwa yi hanya mafi sauki su sassake sakon manzon Allah wanda Allah ya ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana Annabi Muhammad dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa'annan da suke tare da shi sune sahabban manzon Allah suna tsanantawa kafirai suna tausayawa tsakanin junansu zaka gansu suna yawan ruku'u suna yawan sujada suna neman falala daga Allah da yardansa mutanen kirki ne to amma ƴan Shi'a sun ce wa'annan mutane kafirai ne hikimar su su kore alqur'ani hikimar su kore sakon da manzon Allah ya zo da shi to idan ƴan Shi'a suka samu damar nasarar kore sahabban manzon Allah da kuke tunani ga sakon da Annabi ya zo da shi ba za a kore ba idan mutumin da ya labe da mazhaba ya samu damar kore hadisan manzon Allah to yaya za a yi a fahimci ma'anar Qur'ani ma kanshi su Qur'ani zai fahimtu idan muna so a fahimci Qur'ani ana fahimtar Qur'ani ne ta hanyar manzon Allah to an nuna duk maganganun manzon Allah a zuba a cikin bola to kaga shekenan mutum zai dauki Qur'ani ne ya fassara shi yadda ya ga dama duk wani barna da yake so ya sanya zai sanya shi shi kuma Allah abin da ya gaya mana wa yana gaya mana irin aikin da manzon Allah zai mana sai ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sai Allah ya ce mun saukan maka da wannan zikiri din shine alqur'ani domin ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su kaga babban aikin da Allah ya ba manzon Allah shine yayi bayani ga mutane me abinda aka aiko zuwa gare su kenan kamar Allah yana gaya mana ba za mu iya fahimtar sakon da aka aika zuwa ga al'umma ba tare da wa ba ba tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam so idan aka soke hadisin manzon Allah to sakon manzon Allah sakon Qur'ani ya zama to a cikin duhu Allah yace wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu sauka maka da littafi ba alqur'ani sai domin kai rasulullah kai musu bayanin abin da suke sabani akan shi idan muna sabani waye zai raba mana gaddama to an ce magana manzo Allah bola ne to yanzu yaya ha duk wani sabanin da muke fadinta na za'atu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin komai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo Allah to idan mutum yace to a mai da shi zuwa ga Allah ayi watsi da manzo Allah sakon zai fita sakon ba zai fita ba to abinda makiya Allah suke so su yi wa musulunci shine a sassake sakon da manzon Allah ya zo da shi saboda Qur'ani kowa yayi abinda ya ga dama da shi shi sa ga ɗan Qur'aniyun sun jira mu ainihin hadisi ɗan Shi'a sun jira mu hadisi Mu'tazilawa sun jira mu hadisi Jahmiya sun jira mu hadisi ta kowane bangare ana kokarin a ga bayan hadisi da ba dan Allah ya azurta al'umma da manya-manyan malaman hadisi na duniya ba da kini an gama da ainihin sahih Bukhari da Muslim an gane ko makiya suna ta iya kokari wajen ganin sun bata Bukhari da Muslim da sauran sahihu sita kawai a bar mutane su zaman to gardawa kawai sai alqur'ani kawai zalla anan wajen sai ayi yanda aka ga dama da alqur'ani dan Allah ya nuna alqur'ani yana cikin duhu alqur'ani yana cikin duhu babu tocila in babu hadisin manzon Allah Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi lalle mun aiko ka ga zaman to mai sheda kuma mai albishir kuma mai gargadi sai Allah ya ce wa ta'iyyan ila Allah bi izni sannan ka zaman to mai kira zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah manzon Allah shine Allah ya kira shi ta'iyyan ila Allah bi izni sannan ko sai kira shi bi wasirajan munira annabi shine tocila shine fitilla mai haska mana ma'anar alqur'ani da zaran an cire manzon Allah to alqur'ani na cikin duhu da zaran an cire manzon Allah aqidan mu da ibadan mu da mu'amalan mu da fahimtar hakikanin musulunci to lalle ana cikin duhu an gane yasa Allah ya kira manzon Allah nur an gane ko Allah ya kira annabi haske misali amma kaga duka mutane wasu ba sa gane wannan to sannan kamar masu cewa mu kamar misali irin zaka ga cewa irin yan ta'adda din nan yan ta'adda suka yi wata magana sun ce mu ba da ku muke ba mu muna yi da hukuma ne ba ruwan mu da mutanen gari mu da yan sanda ne da sojoji ka dauka da yan sanda ne da sojoji me suke nufi ba ruwan mu da ku kwanta da hankalin jakwai bacci da yan sanda da sojoji muke yi kaga yan sanda da sojoji su ne karfinka da zaran an kame yan sanda da sojoji a hannu ku mutanen gari sun zama mai sun zama nama to da zaran an kame hadisin manzon Allah musulunci ya zama nama sai yanda kai da shi shi yasa duk wani makiyin Allah yana dubaran hadisin manzon Allah ne dan ya gama da hadisi an gane wannan ko masu cewa mu ba da ku muke ba da jami'an tsaro muke idan aka samu nasara aka kame jami'an tsaro to shauran mutane sun zama mai abu ne mai sauki za a bautar da su a mai da su bayi sai yanda aka yi da su an gane wannan ko to yanzu ku duba mutanen da ke cewa su suna bin mazhaban malikiya ne amma suna yin isgili ga Bukhari da Muslim da Tirmidhi da waye da waye da waye shin wani malikiyan suke yi malikiyan wa suke yi ni dai asali na malikawa suna daga cikin wanda suka kowa sani darajar hadisi an gane malaman malikawa sun san darajar hadisi suna mutunta hadisi sosai yanzu tafsirin da nake amfani da shi kun ga shi da tafsirin Qurtubi akamul Qur'an shi nake amfani da shi galiban malamin sunan shi wa Imamul Qurtubi wani mazhaba yake bi mazhaban Malikiya to wallahi in ka karanta za ka ga wani lokaci ma yana raddi ga mazhaban Malikiya za ka ga yana kawo hadisi Bukhari ya ce Tirmidhi ya ce Abu Dawud ya ce yana mutunta wayannan littattafan ko da wasa an qaribin wala ba'id baka taba jin yana isgili ga Bukhari da Muslim dan Allah bai so ya je yayi research ya dauki littafin Ahkamul Qur'an din na Imamul Qurtubi ya ga a ina ne Imamul Qurtubi ke isgili ga Sahih Bukhari saka tafsirin da muke yau amfani da shi shine tafsirin Qurtubi sannan ina amfani da tafsirin Ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi shi ma Ibn al-Arabi mai mazhaban shi Malikiya to Ibn al-Arabi yana yin fushi da fushin manzon Allah shi da zaran ya kawo hadisi har ya zamanto ka karyata hadisin ba shi baka mutum ne mai zafi akan aiki da hadisin manzon Allah amma fa yana bin mazhaban mai Malikiya an gane wannan ko ai manyan malaman Malikiya ne irin wayannan ba mu taba ganin suna karyata ko wulakanta hadisai ba hasali ma sai girma hadisan manzon Allah wayannan bayan Allah suna matsar girma hadisan manzon Allah in ka duba Ahkamul Qur'an ne shi yana kawo hujja da Bukhari Muslim Tirmidhi kaza ba wai da muwadda kadai ba kamar yanda wani ke cewa wai muwadda shi kadai ne littafin hadisi an gane wannan ko daga cikin Malikawa banda wayannan akwai wani babban malami Imam Shatibi muna jin ana kiran Imam Shatibi malamin qira'at ne ko malamin mazhaban Malikiya ne malami ne wanda yana son sunnan manzon Allah yana mutunta hadisan manzon Allah ka je kai research na baka zaka taba jin ya soki sayin Bukhari ko Tirmidhi ko Abu Dauda ko waye ko Ibn Majah yace a zuba a kwandon shara bola ne akwai Qadi Iyad kuna yawan ji ana Qadi Iyad duk Afrika gaba ɗaya babu wanda bai san Qadi Iyad ba mai littafin Ash-Shifa Al-Qadi mai mazhaban shi Malikiya dan Allah ka dauki littafin Ash-Shifa ka ga yanda yake nuna darajar manzon Allah da kuma darajar aiki da hadisin manzon Allah da hukuncin mutumin da ya karyata hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sai ya bude babi a cikin Ash-Shifa wannan Qadi Iyad an gane to kaga wannan babban malami Qadi Iyad ba Maliki ne amma ku da wasa tsakanin shi da Sahih Bukhari sai mutuntawa tsakanin shi da Muslim sai mutuntawa tsakanin shi da Sahihu Sitta sai mutuntawa sannan akwai Imamul Baji shi ma Imamul Baji al-Andalusi babban malami ne na Malikiya shi ma kaje ka karanta littattafansa zaka babu wani abu tsakanin shi da ainihin Bukhari da Muslim da Sahihu Sitta da littattafan sunna babu wani abu face mutuntawa wayannan malamai Malikawa ne amma sun san darajar manzon Allah sun san darajar hadisin manzon Allah sannan akwai wani babban malami mai suna Ibn Abdul Barr al-Maliki kowa ya san shi an gane shi malami ne wanda yayi hidima ga hadisan manzon Allah kuma yana san hadisi sosai shi ma in ka karanci littattafansa zaka ga yanda yake mutunta hadisai sannan akwai Imamul Qarazi wani babban malamin Malikiya ne Imamul Qarazi yana da littafi Al-Furuq shi ma wannan babban malami ne in ka ga yanda yake mutunta hadisan manzon Allah kuma yake raddi ga taqalidi kuma yake raddi ga masu kora hadisan manzon Allah zaka sha mamaki sannan akwai malami na wannan zamanin mu dinnan duk da cewa ya riga ya rasu mai littafin Adwa'ul Bayan Aminu Shagidi wanda yayi tafsiri Adwa'ul Bayan babban malami na Malikiya ne duniya ta yarda da shi har ma wasu malamai suna cewa ayatun ne min ayatillahi fi tafsir shi wata aya ce daga cikin ayan Allah a wajen tafsiri shi tafsirin shi da ya rubuta da kai ke rubuta tafsiri ya riga ya haddace duk wasu abubuwa da ka mafi yawa in yana tafsiri za ka dauka wani karamin mala'ika da shi wajen billah an gane wannan ko to a nan Afrika kuma akwai malaman Malikiya to ya kamata dan Allah mu je mu yi bincike a nan Afrika mun taba jin wani malaman Malikiya daga cikin su wanda yake zagin Sahih Bukhari da Muslim da waye yana iskili gare su a nan akwai Shehu Dan Kodiyo kun san Shehu Dan Kodiyo yayi littafin Ihya Sunna wa Ifadul Bid'a yayi littafin Bayanul Bid'a in ka ga yanda yake wafi Sahih Bukhari dan Allah ya karanta gani yan uwa a cikin zaka yana karanta yana kawo hujja da Bukhari da Muslim Tirmidhi haka zaka yana kawo hujja an gane wannan ko ba inda Shehu Dan inda ce misalin bai bin mazhaban Malikiya muwadda kawai zai bi da sai muka dan godiyo ya wallafa littattafan sa duk muwadda kawai zai kawo amma zaka ga Shehu Dan Kodiyo a nan Afrika ya taso kowa ya san ya jaddada addini amma yayi mu'amala da wayannan littafai sai ha sannan ga dan uwan shi Abdullahi Gondu eh kane shi sannan akwai Muhammad Bello sannan ga malamin mu Sheikh Abubakar Mamun Guri shin shi ma yana zagin Sahih Bukhari da Muslim yana wulakantawa dan adam yana iya yin kuskure an gane a cikin abu 1000 ka samu zamiya so ɗaya ko so biyu dan adam dama mutum tare yake bai cika 10 ba kasancewa malam ya samu dan zamiya kan wani abu ɗaya biyu kowane malami ana iya samun shi da wannan an gane kamar yadda Imam Malik ke cewa babu wanda daga cikin mu face zai yi kuskure zai yi raddi shi ma za a bai raddi sai dai ma abucin wannan kabari shi malam kasancewa ya dan samu zami akan abu ɗaya biyu wato bai fitar da shi daga cikin ashabul hadis ba tunda har yabar duniya yana mutunta hadisi baka taba jin izgili ga littafin hadisi a bakin shi ba an gane wannan ko saboda haka raba hadisi da qur'ani fa kafirci ne saboda Allah hadawa yayi atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum kuma ka duba littafin miftahul janna na imamu suyudi yace malamai sun yi ijma'i duk mutumin da ya kokarin raba qur'ani da hadisi wannan sunan shikabi ne cewa sai qur'ani akwai kuma wani fahimta wai duk wanda sai qur'ani yayi daidai da hadisi wa in kun karanta qur'ani kaga ka karanta hadisi kaga ya saba da qur'ani to ka ajiye shi an gane wannan magana magana ne kalimatu haqqin ne uri da bihalmi badin hadisi ingantacce baya taba saba mawa alqur'ani idan kaga hadisi wani lokaci wani ya ce hadisi ya saba abinda suke yi masu fassara sai mutum ya dauki gundarin qur'ani sai ya mai da kanshi shine annabin alqur'ani kuma bayan ya gama fassara qur'anin da abinda ya fahimta sai kuma ya dauki hadisi sai ya fassara shi da abin da ya fahimta sai ya hada su kan ina fatan gano wannan abin da ya kamata mutum yayi in mutum ya ga aya sai ce wannan ayar kafin fassara shi yaya manzon Allah ya fahimci ayar tunda ba ni ne Allah ya aiko ba wa Allah ya aiko manzon Allah tunda manzon Allah ya aiko menene manzon Allah ya fahimci wannan aya akan shi sai mutum ya dauki ayar sai ya fassara shi kamar yanda manzon Allah ya fassara shi sabar Allah cewa yayi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nunzila ilayhi mun saukan maka da qur'ani ne domin kai ka yi bayani ga mutane ba a ce mu da kanmu mu yi bayanin qur'ani da kanmu ba manzon Allah ne yake da alhaki shi kadai kamar yanda Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wajen bauta shi ma fa manzon Allah ba shi da abokin tarayya wajen bayyana mana ma'anar alqur'ani da ma'anar musulunci wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahu ba mu taba aiko wani manzo ba face da harshen mutanen sa dan yayi bayani a gare su na ba tangare daga cikin malaman malikiya kaka ban cire maka ba malaman malikiya duk wanda na ambata da wanda ba ambata ba da ina so na bada assignment a kawo mun malami guda ɗaya daga cikin malaman malikiya wanda yake annabi Isa ba zai dawo ba sai ibn al-arabi subaji su imamu waye duk wannan malaman tafsiri na duniya malikawa a kawo malami guda ɗaya duk wanda ya kawo malamin malikiya guda ɗaya wanda yace Isa ba zai dawo ba na ba shi kyautar library dina na ba tangare sannan duk wanda ya dauko malami ba hanbali na da ba na wannan zamanin ba wanda yace Isa ba zai dawo ba yanzu shi ma na ba shi kyautar library dina haka nan wanda yazo wani malami ba Shafi'i ko malami ba Hanafi malaman ahlus sunna gabaki daya malaman tauhidi ne malaman fiqhu ne malaman tafsiri ne malaman lugha ne malaman sun tafi gaba daya annabi Isa zai dawo an gane wannan kalubale ne fa wato mutum ya kawo tafsirai in yace Isa ba zai dawo ba kada ya mana fassara da wayo ya dauko wannan littattafan malaman ahlus sunna na da tunda addinin mu ba waye zake yi ba in yanzu ake kowa sai faɗa abin da ya ga dama a gane addinin an dade ana yin addini ko ba za a fasa ba bahaushe na cewa waiwaye adan tafiya an gane wannan ko wani yake cewa walakin bakat qabli fa hayyada lil buka bukaha fa qultu al fadl lil mutaqaddim an gane wannan ko yace tayi kuka gabani na sai kukanta ya motsar da kukana wai fara yin kuka kenan to sai ce fa qultu sai nace al fadl lil mutaqaddim fala la ya tabbata ga wanda ya fara yin kuka to in har ya kasance kuka wanda ya fara kuka shi yafi daraja to ina kuma wanda ya fara yin addini an gane wannan to wannan shine abin da muke faɗa jama'a musulunci ba a fahimtar shi da ra'ayi ana fahimtar shi ne da fahimtar salafus salih tun kafin mu yi addini an riga an yi shi da kuma har abada duk wani abin da zaka yi in ya saba ma abin da wa'ansu suka yi ba fa addini kake yi ba an gane shine abin da nake yawan kawowa man arada an yastanna falyastanna bi man qarmata duk wanda yake so yayi koyi da magabata sahabbai tabi'ai tabi'in fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna domin lalle rayayye ba a amince mai da fitina duk wanda yake da rai yanzu yana iya bacewa amma wa'ancan mutane Allah ya riga ya yarda da su ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'annan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kanu abdala hadhihi umma, sun kasance sune biyayyen wannan al'umma din. An gane saka duk abin da zamu yi na addini, fatamassaku bimastada'tum min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu alal huda mustaqim, ku yi riko da abin da kuke iyawa na dabi'un su da tarihin su, domin lalle sun kasance suna kan shari'a wanda yake madaidaici. Na fata gane wannan. Saboda haka Al-Qur'ani ba a fassara shi da mutum ya fassara da san ran shi sannan ya dauko hadisi. Hadisi ne yake gaya mana ma'anar Al-Qur'ani. An gane wannan ko? To irin yanda wasu ke fassara Qur'ani, sai mutum ya zama dan kalaka sosai, ya gama fassara Qur'ani ganin daman shi, ya ajiye hadisi gefe guda, sannan sai ya dauko hadisin shi ma sai ya fassara shi ganin daman, sai ya hada su karo, sai ya ce Qur'ani yayi karo da hadisi. An gane? To malaman ahli sunna ba haka suke ba, malamai suna hada su ne saboda Allah hadawa yayi. Adiullah aka ce wa adiur rasul, a hada guda biyu, da ce ka dauki guda daya kai ka kawo san ranka a cikin shi, misali. Na ba san gane. To a gurguje zan kawo mana yanda magabatan mu, zan kawo wasu hadisai guda biyu mu ga yanda magabatan mu suka dauki hadisin manzon Allah ba sa wasa da shi. Idan an ce musu ga maganar manzon Allah ba sa sassauci akan shi. Ibn Majah ya ruwaito wani hadisi cewa lalle Ubada bin Samit Al-Ansari, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi yaki tare da Muawiya. Akwai wani yaki wanda Ubada bin Samit yayi karkashin shugabancin Muawiya. Sun je sun yaki a can kasar Rum, kasar Turawa. A lokacin sai shi Ubada sai ya lura ya kalli mutane, alhali mutane suna kasuwanci, sai ga yanayin kasuwancin ya saba ma sunna, wato suna kasuwancin zinari ballalle, irin zinari wanda ba kudi ba ballalle, suna yin canji da zinari wanda yake na kudi. Sai wanda ya mika zinari wanda yake karyayyu, sai a bashi na kudi. An gane? Ko kuma ballallen azurfa a yi canji da ainihin kudi na azurfa. Sai Usama ke cewa, sai Ubada ke cewa, ya ayyuhan nas innakum ta'kuluna riba, yace ya ku mutane wannan farin ba kuke ci, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabta'u dhahaba bi dhahab illa mithla bi mithli, kada ku yi cinikin zinari da zinari, zinari da zinari, ko da ballalle ne da wanda ba ballalle ba, in za a yi canji sai an sa a ma'auni ana duba kilo ne, ballallen nan a sa shi a cikin askeli a duba kilo nawa ne, shi ma wancan wanda ba ballalle ba za a auna ne misali da misali. An gane ko? Kada ku siyar da zinari da zinari, kada a yi canji, sai dai misali da misali. La ziyada bainahuma wala nazara, babu ƙari tsakanin su, kada wannan ya zama to kilo goma, wannan kilo tara. Sannan babu jinkiri, in za a yi canji ba a jinkiri, ba hannun kuturu da makawo, miƙa mun miƙa maka, ba magana in karbi naka in ce to ni bari in je in kawo ma nawa, shine ma nawa wala nazara. Kenan in za a yi cinikin zinari da zinari ko azurfa da azurfa, dole sai ya zama to nan take miƙa mun miƙa ma hannun kuturu da makawo, sannan kuma ya zama to an gwada kilo iri daya. An gane? Misali a ce yanzu da zinari na Dubai da zinari na Saudi, in za a yi inda canji za a yi miƙa mun miƙa ma, wani ba zai fi wani ba. Idan kai kana son ka samu na Dubai ne, sai ka siyar da na Saudi ka sayi na Dubai, amma wajen canji duk ɗaya ne. A lokacin nan wannan shine abin da Ubada bin Samit ya bada fatawa a lokacin da ake yakin Rum. A lokacin sai Muawiya ya ce, Muawiya shine amirul mu'minin, shine kaman shugaba, shine komanda. Sai ya ce, ya abar wali la alal riba illa ma kana min nazara. Sai Muawiya ya ce, sa radiyallahu anhu, ya kai abar wali, yana nufin Ubada, ni bana ganin riba sai abin da ya kasance na jinkiri. An gane? Ana iya samun fifiko, ana iya samun ribar fadl, ya zama zinarinka ya funawa, ya gara ɗin shi ya funawa. Ni ina ganin ba matsala bane wannan, inda matsala yake shine wajen jinkiri. In ji Muawiya radiyallahu anhu. A lokacin da ya faɗi wannan, sai Ubada bin Samit ya ce, uhaddithuka an Rasulullah sallam wa tatahaddasu an ra'ayik, ya ce ina baka labari daga manzon Allah, kai kana ban labari daga ra'ayinka. An ji sahabi, na ce maka fa annabi ne fa ya ce haka, kai kana ce min ni bana ganin haka. La in akhrajani Allah la usakinuka bi ardin laka alayya fiha imra, yace to wallahi tunda haka kake, in Allah ya fitar da ni daga shugabancinka ba zan ƙara zama a cikin ƙasar da kake da shugabanci a cikin ta ba. Kun ji abin da ya faɗa? In dai Allah ya fitar da ni daga wannan garin, wallahi ba zan ƙara zama da kai a cikin ƙasa wanda kake da shugabanci ba. In an baka shugabanci a nan garin, zan bar wannan garin. Saboda me? Ina jin tsoro kada fitina ya shafe ni. Fal yahzaru allazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Wa'annan da suke saba ma umurnin manzon Allah su yi taka tsantsan kada fitina ta same su ko azaba mai radadi. Ina jin tsoro in zauna tare da kai Allah ya saukar da fitina ya shafe ni. Yanzu Ubada bin Samit. To a lokacin da ya bar garin an gama yaki an dawo. Kawai sai ya bar Muawiya. Sai dawo Madina ya zaman shi a can wajen Umar radiyallahu anhu. Ya koma capital. Amma a ce ya bar Kaduna ya koma Abuja. Kawai sai ya koma Madina. Sai Umar dan Khattab ya ce masa, "Ma aqdamaka ya Abul Walid?" Ya kai Abul Walid, me yasa ka taho? Ka bar kasar Sham can inda Muawiya yake shugabanci. Ka koma nan ka zauna, me dalilin ka? Shine sai ya gaya wa Umar. Sai ya ba Umar duk labarin abin da ya faru. Da kuma maganar da ya gaya mai cewa ba zai ƙara zama a cikin garin da Muawiya ke shugabanci ba. Sai Umar ya ce masa, "Irji ya Abul Walid ila ardik." Ya ce, "Ya kai Abul Walid, ka koma zuwa ƙasarka, koma inda ka fito." "Fa qabbaha Allahu ardan lasta fiha wa amsalak." "Fa qabbaha Allahu ardan lasta fiha." Allah ta'ala ya wadaran ƙasa wanda baka cikinta da ire-irenka. Duk ƙasar da baka cikinta da ire-irenka, Allah ya wadaran wannan ƙasa din. Ina fatan gane. Sai Umar ya ce ya koma wannan garin Muawiya. Sai Umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga Muawiya radiyallahu anhu, gwamna. Ya ce, "La imrata laka alayhi." Ya kai Muawiya, wannan Ubada bin Samit zai dawo garinka, ba ka da shugabanci a kansa. Duk dokar da kake sawa bai shafe shi ba. Shi zai karɓi doka ne daga can capital, daga can tushe. Sai ce, "Wa hamilin nas ala ma qala." Sannan kuma nabi ma, ka ɗauki mutane akan fatawan shi, ka ajiye fatawanka. Ina ba ta gane wannan. "Fa innahu al-amr," shi ne doka ne da baka, ba wai ina neman shawaranka ba ne kawai. Shin da Allah wa'annan ba su san manzon Allah, ba san darajar hadisi ba? Yanzu mutane nawa ne suke fushi da fushin manzon Allah? Ka duba irin wannan gwamna guda yake, wallahi duk garin da gwamna yake mulki ba ni ba shi. Saboda me? Yana wasa da hadisin manzon Allah. Kuma Muawiya ba wai wasa ya ba, ijtihadi ya yi kuskure. An gane? Ba wai da gangan ba ne, ba wai irin yanzu ba ne, mutum zai zo ya ce ma Buhari, an zuba Buhari a bola. Buhari kaza ne yana izgili da hadisin manzon Allah. An gane wannan ko? Kaga wannan kenan guda ɗaya, amma lokaci ya yi, na so in kawo na biyun. Amma lokaci ya ɗan ji ana, ko wannan makawa ya wadatar. Insha Allah. Na'am, to za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Qul huwallahu ahad, Qul rahman. Allah ta'ala ya ce, ka gaya musu ya Rasulullah, ku kira sunan Allah, ko ku kira sunan Ar-Rahman, kowanne. Ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Kowanne kuka kira, Allah shi ke da sunaye mafi kyawu. Wala tajhar bi salatika. Kada ka bayyanar da sallanka, wala tukhafir biha. Kuma kada ka ɓoye sallanka. Wabtaji baina zalika sabila. Ka nemi wani hanya tsaka-tsaki tsakanin wannan. Tsakanin ɓoye sallah da bayyanar da shi. Kada ka bayyanar da sallanka kuma kada ka ɓoye. Shin akwai yanda mutum zai yi sallah shi bai bayyana ba kuma bai ɓoye ba? Wane ne zai iya zuwa ya yi mana sallah? Sallah shi bai bayyana ba ko bai ɓoye ba? Mun taɓa tattaunawa da wani mai da'awar shi Qur'ani zalla kan wannan matsala ɗin, cewa ai su Qur'ani suke bi zalla ba ruwansu da hadisi. To shi ne a nan wajen na kawo miki wannan aya. Da kyau, tunda kuna bin Qur'ani zalla ba ruwanku da hadisi, to ina so da Allah gaya mun fiƙin wannan aya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafir biha. Kada ka bayyanar da sallanka, kada ka ɓoye ta. Yace abu ne mai sauki. Sai ya zo yana yin sallah, ya yi sallah a aikace a gaban jama'a. An gane, sai ɗan rage murya. Sai na ce a nan wajen wala tajhar bi qira'atika kenan. Ko? Ni nan cewa aka yi wala tajhar bi salatika wala tukhafir biha. Kai nan kuma ka zo, a nan kai ka fassara min kada ka bayyanar da qira'anka, kuma kada ka ɓoye qira'an. Wato qira'an ya zama baina-baina. shi kuma ayan kuntarin ayan ya ce kada ka bayyana da sallah yanzu sallan nake so kai sallah shi sallan bai bayyana ba ko bai tsoye ba ya zama to kai sallah ana ganin ka ba a ganin ka turu to ai wannan fasara ai malamu ku ya fasara ai irin wannan magana malamin ku ya fasara irin yanda da fasara yace oho jama'a yanzu ya yadda da radul azhar ila ma'anil qur'an ko baka ba tunda dai yace malam ya fasara to alhamdulillah yanzu ya fara dawowa ya yadda da littattafai ya yadda da hadisi shi bai yadda da to aje shi yanzu da kun tarun qur'ani zamu yi magana da kai da man kana so kai maganin shi kenan kace da kun tarun qur'ani zaka cewa sai yayi ta gumi ba amsa an gane wannan ko saboda haka wannan aya Allah ta'ala ya ce ka ce musu ku kira sunan Allah ko ku kira sunan Allah mai rahama menene dalilin saukan wannan aya bai sababin nuzul na wannan aya malamai sun tattauna abubuwa da dama na farko lalle mushrikai kafiran makka sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ya Allah ya rahman sai suka ce kana Muhammad ya amuruna bi du'a'i ilahin wahid wa huwa yad'u ila hayy kace ga annabi yana ya Allah ya Rahman annabi yana umurtan mu roki Allah guda daya mu kira sunan Allah guda daya amma shi yana kiran sunan alloli da yawa an gane shi ya hana mu shirka amma shi yana shirka injisu saboda yana bautan Allah yana bautan Ar-Rahman allolin shi nawa kenan an gane ko to shine sai Allah ya ce ulidi ullaha awidi urrahman ka ce musu ku kira sunan Allah ko sunan Ar-Rahman duk sunan shi ne ayyan matalhu ko wanne kuka kira daga ciki falahul asmaul husna Allah shike da sunaye mafi kyau an gane saboda haka Allah da Ar-Rahman ba su kadai bane sunaye yana da sunaye da yawa Allah yana da sunaye da yawa kila sun mujirkan ko Ar-Rahman suka ji labari Allah yana cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada har sunan shi ne huwa arrahmanur rahim kaga ga ma arrahman ga arrahim wani kari ko huwa Allahu allazi la ilaha illa hu almalik sunan Allah alqudus assalam almu'min almuhaimin alaziz aljabbar almutakabbir wa subhanallahi amma yushrik duk wace huwa Allahu alkhaliqu albariqu almusawwir kaga duk sunayen sa dai sai Allah ya ce walahul asmaul husna Allah shike da sunaye mafi kyau kaga shi kenan su sun dauka cewa sunan Allah guda ɗaya ne kawai kenan asalin mutanen da suke ƙaryata sunan Allah suke sunan Allah guda ɗaya ne kawai ba su yadda da ainihin sunayen Allah da sifofin sa ba irin yan jahaniya da irin yan mutazilawa wane ne salaf din su kafirin makka suka fara cewa sunan Allah guda ɗaya ne shine Allah ba shi da wani suna sai Allah to sai aka samu wasu yan bid'a daga baya suna kore sunayen Allah da sifofin su ne yan jahiliya an gane to wayannan suna da salaf salafun su ne mushrikan makka salafus salih ko salafus salih wa iyaz billah an gane wannan ko to sannan kuma Abdullahi ibn Abbas shi ya faɗi wannan magana sannan makhul yana cewa manzon Allah yayi tahajjud wani dare sai ya faɗa cikin addu'arsa yace ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim sai wani mutum daga cikin mushrikai sai yace annabi na ya rahman ya rahim kuma ya kasance a yamama a can garin yamama akwai wani mutum ana kiran shi rahmanul yamama sunan shi rahman mutumin yamama ne to sai wannan mutumin da yaji annabi yace ya rahman ya rahim sai ce ma balu muhammadin ya da rahmanu da yamama bai yin samu muhammad kuma ya koma yana kira rahman na yamama ai mutum ɗaya muka sana kira rahman shine mutumin yamama an gane sai wannan aya ta sauka ulidi ullaha awidi urrahman ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna ko wanne kuka kira Allah yana da sunaye mafi kyawu an gane wannan ko to akwai wannan sannan kuma an ce manzon Allah an ce kanu yaktubuna fi sadril kutub bismika allahumma sun kasance suna rubutawa a farkon littafi in za su rubuta wasiƙa su kafiran maka suna rubuta bismillahumma an gane su ba su yarda da ashe bismillahir rahmanir rahim ba ai ko lokacin da aka yi sulhu da biya da ali bin abi talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kace su ba san wani bismillahir rahmanir rahim ko su sun san bismillahumma ne kawai ali ya goge wannan bismillahir rahmanir rahim ya rubuta bismillahumma an gane sai wannan aya ta sauka aya ta sauka to da aya ta sauka innahu min sulaymanu wa innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim manzo Allah sai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai mushrikai suka ce wannan haza ar-rahim na'rifu huwa ar-rahman yace rahim mun san kowa yi rahim to wane ne ar-rahman mun ba mu yadda rahman ba sunan Allah bane an gane wannan su kafiran maka su suka fara ƙaryata sunan Ar-Rahman gaba da Allah yana cewa kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihha umamun litatluwa alaihim allazi awhayna ilayka wa hum yakfuruna bir-Rahman Allah ya ce hakika mun aiko ka cikin wasu al'umma wanda al'ummomi da yawa sun gabata gabanin su litatluwa alaihim allazi awhayna ilayka dan ka karanta musu abinda muka yi wahayi zuwa gare ka alhali su din nan suna ƙaryata sunan Ar-Rahman ba su yarda da shi ba a matsayin sunan Allah an gane wannan ko sannan a wata aya Allah ke cewa wa idza qila lahum sujudu lir-rahman qalu wa mar-rahman idan aka ce musu ku yi sujjada ga Allah mai rahama sai ce wai waye Ar-Rahman mu ba mun san dai Ar-Rahman da yamama ne shi anas judu da mata amuruna shin za mu yi sujjada ga abinda kake umurtar mu wa zadahum nufura sai wannan ya ƙara musu ainihin gudu su ƙara sabawa ko a takaice malamai sun kawo asbabun nuzul da yawa wasu ma suna cewa yahudawa suna cewa ma balu lala nasma'u fil qur'an isman huwa fit tawrat kathir me yasa ba ma ji a cikin qur'ani suna wanda akwai shi da yawa a cikin at-taura akwai sunaye a cikin at-taura ba ma ji a cikin qur'ani inji yahudawa suna nufin kalmar ar-rahman akwai a cikin at-taura babu a cikin me al-qur'ani sai aya ta sauka akan wannan to duk akwai maganganu da malamai suka faɗa al-muhim dai kafiran maka abinda yafi inganci kafiran maka ne su ne ayan ya sauka a gare su kamar yadda muka yi bayani to sannan malamai sun yi saɓani dangane da sababin saukan wato ita wannan aya ɗin wala daidai wannan magana wala tajhar bi salatika wala tukhafir biha kada ka bayyanar da sallanka kada ka ɓoye ta suka ce ita wannan aya ta sauka alhali manzon Allah yana boye a Makka yana yin da'awa a boye ya kasance idan annabi yayi sallah da sahabbansa yana daga sauti da Qur'ani in yana sallah yana daga murya kowa yana ci su kuma kafiran Makka mushrikai idan suka ji labarin annabi yana karatu suka ji sauti sai su zagi al-Qur'ani annabi na tilawa suka ji murya sai su antayo ashar su zagi al-Qur'ani sai kuma su zagi wanda ya saukar da al-Qur'anin ma su zagi al-Qur'ani da wanda ya saukar da shi shine sai Allah ta'ala ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafir biha kada ka bayyana da ainihin sallanka wato kai karatunka a boye a wato kada ka bayyana da sallanka kuma kada ka boye shi imana kada ka bayyana da qira'anka kuma kada ka boye me qira'an wabtaji baina zalika sabila ka nemi hanya tsaka-tsaki tsakanin wannan a gane in ka daga murya da yawa kafiran maka suka ji su zagi al-Qur'ani sannan kuma su zagi wa su zagi Allah an gane wannan ko to saboda haka ashe idan musulmi ya san zai aikata wani abu wanda zai janyo ma addini shi zagi ya kamata ya yi ya kamata ya yi ba an gane wannan ko Allah yana cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm kada ku zagi gumaka wanda kafirai ke bauta kuma bayan Allah kafirai suna zagin gumaka suna bautan gumaka kar ku zo kuna zagin gumakan su in kuna zagin gumaka to fa yasubbullaha su ba su kowa zagi me ba su zagi Allah adwan bighairi ilm saboda wuce gona da iri ba tare da ilimi ba to so haka mutun yayi wa'azi kawai kai wa'azi ka nuna bautan gunki babu kyau ka kawo hujjoji ka nuna cewa ga yanda addini yace Allah kadai yake bauta ma amma ka dinga kundumo a shar kana wulakanta kuma kan kana zaki to su ma fa ina ma sun fika iya zaki shi zaki ba a koyan shi a makaranta yawa amma ilimi ne ake koya a makaranta saboda haka kada ka bude kofa na ainihin zagin ainihin ubangijinka to shine a nan wajen sai Allah ta'ala yake ce ma annabi haka wala tukafir biha wato mana ka jiyar da su alqur'ani amma kada ka bayyanar da shi ka daga murya da yawa wabtaji baina zalika sabila ka nemi hanya tsakanin wannan ay yaqulu baina al-jahri wal-mukhafata tsakanin bayyanawa da koyewa wannan wannan Imam Muslim ya fitar da wannan lafazi wannan lafazi ne Imam Muslim ne babu tawassur fi salah fil qira'a al-jahriya baina al-jahr wal-isra an gane ku sannan Imam al-Bukhari shi ma ya fitar da wannan hadisi amma wannan lafazi na Muslim ne da sauransu Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi kun ga wannan littafi ba malike ne ya rubuta littafin amma yana cewa Bukhari ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi kuma babu wani kalma na batanci ga wayannan malamai ko wal mukhafata mai ma'anar wala tukafir biha wal mukhafata khafdu sawt wa sukun shine sassauta murya da kuma nutsuwa sannan na biyu daga cikin asbabun nuzul akwai abin da Imam Muslim ya ruwaito kuma daga Aisha radiyallahu anha na sababin saukan wannan aya wala tajhar bi salatika wala tukhafir biha take cewa unzila hadha fi du'a an saukar da wannan aya game da addu'a bimana kada ka bayyanar da addu'anka kuma kada ka boye in zaka yi addu'a ka yi shi tsaka-tsaki Allah ta'ala ba sai ka daga murya sosai Allah ke jin addu'a ba an gane ko annabi wata rana sahabbai suna cikin tafiya sai sahabbai suna daga murya da addu'a ko suna daga murya da kabbarori sai manzo Allah yake cewa irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wala ga'iban innama tad'una sabi'an qariban wa huwa ma'akum sai ku sassauta muryan ba kuna kiran kurma bane ko wanda baya nan kuna kiran mai ji ne mai gani kuma yana tare da ku saboda haka duk abin da kuke yi na addu'a Allah yana ji ba sai kun daga murya ba to anan wajen salat anan wajen wato ba ana nufin sallah na istilahi ba ana nufin sallah na luga dama sallah a wajen babu luga mai ma'anar shi addu'a an gane amma da musulunci yazo shine aka mai da shi wani ibada na musamman wanda yake farawa da niyya da kabbarar harama da karatun fatiha da ruku da sauransu an gane wannan ko to Aisha ta ce an saukar da wannan aya ne game da addu'a in za mu roƙi Allah a daina daga murya sosai sannan Ibn Sirin yana cewa ƙauyawa sun kasance suna bayyanarwa da ainihin tahiyya idan suna tahiyya sai su ringa bayyanarwa sai wannan aya ta sauka ko kuma sun kasance suna bayyanar da ainihin kalmar shahada suna ta daga murya to akan wannan aya kenan za mu ɗauka kenan wannan aya ta kunshi ɓoye ainihin addu'a da ɓoye tahiyya da ɓoye zikiri in za a yi a daina daga murya da yawa an gane Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa yana daga cikin sunna idan mutum zai yi tahiyya ya ɓoye Ibn al-Munzir ya ambaci wannan shi ma to an nuna mun cewa lokaci ya yi insha Allah za mu tsaya nan wajen sunan lokaci insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya بارك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك